بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوم ما سأل البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي هدوى أولنا يمتي ترانا لاربادرا الحميد يومنا 24 ga watan Dhulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1447, wanda ya daidai da 10 ga watan 6 shekara ta 2026. Cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa, ya sake hada mu a wannan masallaci mai sunan babanmu Alhaji Shehu Lawal Giwa rahmatullahi alaihi, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, Al-Matajirur Rabiha, wato ayyuka masu gwaggwaɓar lada a cikin addinin Musulunci, wanda kuma wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin littafin. A wancan makon mun kammala muqaddima gabatar wanda malam ya yi, wato Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ina ga za mu tashi ne a cikin shafi na 6, za mu tashi daidai ce wa kazalika suritul imanu al-amalu salih. Allah aminu kana tare da mu, yayi kyau. To amma sai dai kun san ruwa ne ya tsaye da mu wancan makon, sai yasa kawai sai muka yi diran mikiya a wurin. A dai yi kyau saboda karatun ya gane mu koma baya kaɗan ɗan sama, inda yake wa fi hadhihi al-ayat allati qulina fiha al-iman bil amal as-salih dilalatu ala al-iltizam bainahuma. Kun gani? Na'am. Bayan mallaka ya kawo wadancan ayoyi da ya bayani akan su, sai yake wa fi hadhihi al-ayat, a cikin wadannan ayoyi da muka ji a darasi na farko, allati qulina fiha al-iman bil amal as-salih, wanda a cikin su muka ji an gwama an hada imani da aiki na kwarai, yin haka din sai ya kasance dilalatun hujja ce ko manuniya ce, alal tizami bainahuma, akan cewa dukkanin su suna lazimtan juna. Abubuwa biyu ne da ba su rabuwa, da imani da aiki na kwarai. Daya bai iya zama rayuwa ba tare da daya ba, kamar yadda kifi bai rayuwa sai da ruwa, ruwa ma in ba kifi a cikin sa shi ma ba za a taba samu ba. To haka imani yake da aiki na kwarai. Sai malai ce wa annal iman, kuma shi imani ga abin da yasa na sa muka dawo baya, nan bai ci haka da can sai dai mu fahimci gaba daya. Wa annal iman, kuma ayoyin nan sunan shi mu cewa lallai imani istirda fihi al-amalu salih, an shar'anta cewa imani ba zai taba yin amfani ba sai akwai aiki na kwarai. Menene sharadi? Shine abinda idan babu shi abinda ake nema ba zai samu ba. Misali, yanzu mutum ya fita yi alola, ya zo zai kabbarta falla sai ya fitar da iska, shin wannan ruwan da ke jikin shi a jikin alola zai wadatar da shi ya salla? Me zai? Dole zai sake alola, saboda sharadi ne salla ba za ta amsu ba sai da alola. Kuma alola ba shi ne kawai a ga jikinka a jike ba, a'a, sai ya cika wasu ka'idoji. To shi ne sharadi. Imani ba zai taba amfanan mutum ba sai idan akwai aiki na kwarai. Haka ne duk kyawun aiki, in kuma ba don Allah aka yi da yadda Allah ya koyar ba, to shi ma ba zai amfani ba. Za ku ji zai kawo dalilan da za su bayyana mana haka a sarari a gaba. Malik yau kazalika al-amalu salih, haka ne shi ma aiki na kwarai. Istirfa fihi al-iman, an shar'anta sai da imani yake amsuwa. Ka qaulihi, kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal min as-salihati, to duk wanda ya aikata aiki na kwarai. Kun tuna ma'anan aiki na kwarai ko? Mutum ya aiki don Allah, kuma a bisa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To duk wanda ya haka, in ji Allah ta'ala, wa huwa mu'min, alhalin yana mai imani, kaga sai dai ka ce wa huwa mu'min, alhalin yana mai imani, bi ma'ana in bai da imani ba da shi nake magana ba, inji ne Allah. Allah ta'ala ce fala kufrana li sa'ihi, to babu musantawa a aikinsa, aljanna ce zai same ta. Za a zo lokacin da za a ce da shi inna hadha kana lakum jaza'a wa kana sa'ikum mashkura. Mali ya ce wa qawlihi, da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa, duk wanda ya yi aiki na kwarai, sawa'un namiji ne ko mace, wa huwa mu'min, alhalin yana mai imani, nan ne za ku yi ta kula. Can ya ce wa huwa mu'min, nan ma ƙara cewa wa huwa mu'min, ga aiki ya ce alhalin yana mai imani. Allah ta'ala ya ce to a duniyan nan ba zai taɓe ba, saboda ne falanuhiyannahu hayatan tayyiba, za mu raya shi rayuwa mai tsarki. Ina ma'anar rayuwa mai tsarki? A wani wurin hadisi ya zo ya fassara wani bangare na wannan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yin abinda Allah yake so, zan zamto jinsa da yake ji da shi, ganinsa da yake gani da shi, hannunsa da yake damka da shi, kafafuwansa da yake takawa da su, bi ma'ana ba zan sa mishi sha'awan jin laifin da ake da kunni ba balle rin kai, ba zan sa masa sha'awan laifin da ake da ido ba ballanta na ya mutu yana yi, ba zan ba shi daman ya taka ya je inda ni zan yi fushi da shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshe sai da Allah ya ce wallahi, Allah ya rantsuwa ya ce idan ya nemi taimako na sai na taimake shi, ko wane ne wannan, mace ce ko namiji? Sannan in ya nemi kariya na sai na kare shi, in ya roke ni wani abu sai na bashi. To shi mu'mini za ka ga shi duk ko ya shiga jarabawa, sai kaga jarabawan shi mai tsafta ne, ba kamar na wanda yake ba mu'mini ba, sakamakon da yake ba mu'mini ba. Akwai ta mata a nan lokacin kasu, kafin a maida ita kasu lokacin asibiti ko wannan general hospital din nan, kafin a fara yin kasu a wurin, mahaifiyarmu ba ta da lafiya, mun taɓa zuwa asibiti tare da ita lokacin. Wallahi wata mata ne, babban ɗanta ya rabu da hijabinta da niƙabinta da safa a ƙafanta, ta bi gado gadon mutane tana musu sallama, Allah ya tashi kafaɗin naku cikin aminci, mu ma mun gode da yanda aka yi da namu, ku sashi addu'a. Wallahi ni na ga wannan da ido na, ba wani ya faɗa mu. Matan nan haka ta fita, sauran kayan da suka rage na asibiti wanda suke amfani da su, wanda ya saura, haka ta fita da ta raba ma mutane task cikin natsuwa, malam da natsuwa tsaf, haka aka ɗauki ga wannan aka fita da shi. Kuma tana kwalla ba wai ka san ran innal qalba la yahzan, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To amma control na ka iya tsayawa inda Allah yake so a duniya da lokacin fitar rai, to sai ka yi masa aiki ake samu. Hadisin Al-Bara bin Azib, malam zai kawo wani yankin shi na ƙarshe in har lokaci ya kai mu zuwa gaban a yau. Za ku ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi ma mutum tambayan kabari, da yadda zai amsa in mu'mini ne, da yadda za a ga mai da rai, da yadda zai kwanta a kabari kafin tashin alkiyama. To a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kawo gaban yadda abin ke faruwa. Akwai gaban da za ka ji ya ce fahina idin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. A wannan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imaninka ne da aikinka na kwarai kadai zai ba mutum mafita. Allah ka ba mu dacewa, ku zo mu ji. Man Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba, duk wanda ya kasance aiki na kwarai ya kuma imani mu'mini ne, mace ce ko namiji, to za mu raya shi rayuwa mai tsarki. Wannan a duniya kenan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, a ranar haduwar mu da shi kuwa, walanajziyannahum, kuma za mu saka musu ajrahum da ladansu, bi ahsani ma kanu ya'malun, na mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa. Kaga an samu imani, an samu aiki. Wa qawluhu, da fadin Allah azza wa jalla mai girma da buwaya da yake cewa wa man arada al-akhirah, duk wanda yayi nufin lahira, bi ma'ana da ayyukansa, duk wanda ya zamto niyyansa shine yardan Allah, wa ta'alaha sa'ayaha, yayi aiki irin nata domin ta. Kun ga an maganan aiki anan, so aiki da mene da ma muka ce suke ake gwama da imani. To shi na gaba sai ya ce wa huwa mu'min, alhalin yana mu'mini, fa ula'ika, to irin waɗannan mutane maza ne su ko mata, kana sa'ihum mashkura, aikinsu da ƙoƙarinsu ya kasance mashkuran abun godewa bi ma'ana za ta samu rahman Allah da shi to shine sai malan gaban da zamu tashi kenan ko wa kadhalika surida lil imani al amalu salih kamar inda muka ji an shar'anta ma aiki na kwarai ya zanto akwai imani to kamar haka aka shar'anta imanin shi ma sai an hada shi da aiki na kwarai shi ma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu taha aya ta 75 yace wa man ya'tihi mu'minan duk wanda yazo ma Allah ya zama yayi aiki na gari kad amila salihati wanda yazo ma Allah subhanahu wa ta'ala ran alkiyama kad amila salihati ya zama yayi aiki na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula to wadannan suna da darajoji wadanda suke madaukaka bi ma'ana ni'imar ma da mu'mini zai samu ba zai fada nan gidan duniya suna dai da matsayi a wurin Allah ya matsayin yake ido ba zai iya suranta ba zai iya ganin irinsa ba zuciya ba za ta iya siffantawa ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala ma la khatara ala qalbi basharin a aljanna akwai nau'in ni'iman da ido bai taba gani ba ko a AI din nan kuwa ko da GP wane ne din nan ka shiga da sigi wake ta fasa duniya da shi duk ka gama kirkire-kirkirenka idan ka dai ba zai taba ganin irin abin da aljanna ta tanada ba shine fadin Allah ta'ala wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira malan da Allah subhanahu wa ta'ala fa halicci aljanna hadisi na nan in ka duba farkon suratul mu'minun ko dai hadisi imam al-qurtubi ko imam at-tabari na mance wanne ne cikin su Allah ta'ala ce ma aljanna ta kallimi yi magana yi comment ne recommendation ɗinki game da kanki sai ta ce fat aflahal mu'minun Allah ba zan iya cewa komai ba mu'mine kawai sun rabauta in sun zo sa gane kai a ciki ne sai dan Allah wannan ba zai sa kai hakuri ka bi Allah ba zai sa ka hakuri kuma ji abin da ka samu in ka tuna akwai wannan sai kaga za ka iya ba da wannan dan ka samu wancan shine amfanin to Allah ya datar da mu malai ya ce wa ayatin kasira an samu ayi dai masu yawa sun zo suna nuna asalin wato cewa sharadi ne sai imani ya haɗu da aiki daga cikinsu akwai faɗin Allah ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai in mun ɗauki wannan ayan a matsayin ta ce ta suratu maryam a gaba Allah ke sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda ko ku duba wani fa'ida a nan duk wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala zai sa musu karɓuwa da soyayya a doron ƙasa duk kusa wani mumini in kana kamantawa a ɓoye sai Allah ya sa manajar sonka a cikin ransu kuma sai sun rinka mafafi alkhairi kai wani ma kila shi zai roki Allah Allah ya maka rahama ba aikinka ba abin da ya janyo maka wannan imanin da aiki na kwarai da kai kuma ka ga Allah ta'ala sai ce wudda bai ce muhabba ba saboda akwai muhabba soyayya ko akwai kuma wudda mawadda daga sunan Allah ne na alwadud akwai abdul wadud aiko akwai wadannan sunayen menene ma'anan alwadud mawadda shine soyayyen da akwai tausayi a ciki ita muhabba zai yiwa kana son mutum saboda kuɗi ne randa ya zama talaka mutane za su watsi ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabun naga mutane da wani ke da kuɗi sun tare wurin shi wa man la 'indahu dhahabun wanda bai da shi ko fa anhu an-nasa qad dhahabu naga din mutane sun watse sun bar shi kuma kowa ya yadda haka duniya take ba wai a Najeriya ba duk duniya haka take lokacin da mutum ke da wani dama a rayuwa to zaka ga kowa na so ya jingina da shi daman na sauka ko ta sukuce kuma zaka ga mutane duk za su ja baya kuma haka ɗabi'ar su yake ko sun ji ko sun so haka za su yi to amma mawadda ita wata soyayya ne wanda take tare da tausayi a cikinta ko ya mutum yake zaka amshe shi kuma zaka yadda ka tsaya da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo da maganar auratayya sai ya nuna kar a yi auren da ba wannan irin soyayyar a cikinsa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ko litaskunu ilayha yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya matanku daga gare su annabi adam alayhi salam an cire hawa'u daga gare sa mun san wannan wa ja'ala bainakum sai Allah ya sanya tsakaninku sai ya ce me mawaddatan sai bai ce mahabbatan ba kun fahimta saboda shi aure ana so ne in so samu ne an yi shi kara ƙara jin wani abu na matsala har abada shi ne asali abin da shari'a ta so sai dai in ba yanda aka iya to wannan mawadda din kuma iyayen mu duk za su fi kowa sanin wannan so daga lokacin da aka dade ana tarar sai ka ji abinda ma kake da kake kyashi yanzu kana yin shi ba tare da ka damu ka sallama ta sallama za ku zauna tare za ku rayu tare za ku mutu tare kuna fatan ku tashi tare cikin aminci to shine nan da Allah ya ce sai ja'alu lakum ar-rahmanu wudda abi mana Allah zai sanya musu soyayya wanda ke da tausayi a ciki kaga in Allah ya so su so mai tausayi rahama zai musu idan mutane suka so su so mai tausayi ba za su cutar da su ba dukkan su fa'ida ne to sannan sai ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat face waɗanda suka yi imani kun ga an faɗi imani kuma aka dora aka ce wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai ita kuma wannan ayan ina ga ta suratul asr ce ko da Allah ta'ala ce wal asr ina rantsuwa da me zamani haka galibi ake fassara shi amma an kabi asalin tafsirin yana daukan lokacin sallar la'asr shine asalin abin da zai fassara ayan daidai wa daidanta tare da cewa zamanin shi ma ya shiga cikin lokacin la'asar amma kai tsaye lokacin la'asar Allah ke da shi innal insana lafi khusr haka Sheikh Salih Al-Uthaymi ya faɗa yayi sharhi mai fadi a kansa kuma kun duba za ku gansu da bayanansa illal ladina amanu innal insana lafi khusr lallai dan adam yana cikin asara sai ce illal ladina amanu to gaciya kenan istisna'i ko sai Allah ya to gaciya ya cire yace banda duk asaran nan da za a yi a duniya ko a lahira banda wanda yayi imani sannan yayi aiki na kwarai to ne zai ce ai mutum gashi da imani amma kuma ba lafiya ko ba dukiya ga wani kuma yana ta saban Allah yana ta yanda yake a'a to in ka zo ka sirka akwai wani gishiri da ka rasa abincin imanin ka shi yasa baka ji zakin imanin gishirin shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair idha asabathu minani sarra shakara fa kana khayran la wa idha asabathu darra sabara fa kana khayran la annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba abun burgewa kamar rayuwar mu'mini ba abun ban mamaki kamar rayuwar mu'mini shine kadai mutumin da idan abun farin ciki ya same shi sai gode ma Allah sai wanne zama alkhairi a gare shi ni'ima kan ni'ima yace idan kuma jarabawa ta same shi saboda har wanda suka fi mumini imani su ne annabawa jarabawa tana shafar su ashaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda Allah ya fi kwambata imanin su ya ji kwarin imanin su na gaske su ne annabawa sannan gwargwadon imani ga gwargwadon jarabawan Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba wanda ma ke cikin jarabawan Allah ka yaye mishi to shine Allah ta'ala ya ce to wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ku zo mu je kar mu tsawaita da yawa wal sanna Allah ta'ala ya ce wal ladina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda kuma suka yi imani suka yi aiki na kwarai ku duba farkon ayoyin nan guda uku na farko ta fara da inna kaga taukidi tabbatarwa na biyu ta ce illa ta zabe ta cire zare daga abawa na uku Allah ya ce walladina da waɗanda ya nuna abun na da yawan da ba zai kare ba ko yaushe za ku yi imani to akwai aljannan da za a ba ku Allah ka ba mu aljanna ya Allah to malai ya ce fa idza kana indal insani amalun salih ya gama duk waɗancan bayanan idan ya kasance mutum yana da wani aiki na kwarai a tare da shi walaita fi qalbihi i'tiqadun haqqun ko amma sai aka samu matsala a zuciyarsa babu i'tiqad i'tiqad shine abin da ake ce ma aqida ko za ka jana ta littattafa aqida littattafan tauhidi wanda zai ce to menene tauhidi menene aqida mu ba mu gane ko kuma ya ce duk abu ɗaya ne a'a bambancin su shine tauhidi duk abin da ake kadaita Allah da shi na bauta waɗanda yana iya shafan ayyuka da sauransu kamar su sallah da wayi da makamantansu duk Allah ake ma su azumi su aikin hajji to amma in ka ji an ce aqida ibada ce gaba ɗaya ta zuci wanda ake so ka kudirce a ranka ka mutu da shi a tashe ka da shi ran alkiyama shi da wannan hadisin malaika jibril din da yazo da abubuwa guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shine duk magana aqida ka wannan hadisin ya zo ana so ka yadda akwai Allah ka yadda da littattafansa ka yadda akwai mala'iku, ka yadda ya saukar da littafi kafin Qur'ani, kuma zuwan Qur'ani ya shafa sauran, ka yadda ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu manzannin amma zuwan shi ya shafe hukuncin waɗanda, ka yadda akwai wata rana da take zuwa sunanta ranar alkiyama, kafin ita ba a yi kamanta ba, daga ita ba a sake maimaita ta, kuma ka yadda a rayuwa zuma ne da madaci, wa antu min bil qadri khairihi wa sharrihi, in yau an ji dadi wa annahu huwa adhaka wa abka, gobe fa za a yi kwalla, duk ayi hakuri za a wuce duniya ne da an je aljanna an manta, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub, Allah ka kai mu aljanna cikin aminci, ka kuma gafarta mu wanda suka riga mu. To malai ce idan ya zama na zuciyar mutum da ya tafi kalbi ya yi itiqadun haqqun, ba abun kudurcewa na gaskiya, saboda akwai wanda sun kudurce wani abun amma ba gaskiya ba ne, kamar wanda ya kudurce Allah na da ɗa, kamar wanda ya kudurce Trinity, Allah ɗa, Allah uba, Allah ruhi, kaga wannan ba shi cikin aqidar. Ina fata an fahimci wannan. Mai zan sauti a kirce abu mai kyau na gaskiya wa imanin sahih, da kuma ingantaccen imani, ingantaccen imani. Allah subhanahu wataala ya daidaita kan al'arshi, ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa, shi da kanshi ya faɗa. Allah na ko ina bai ce bane na ko ina ba, ya ce na kan al'arshi, amma ilimin sa na ko ina mun yarda. Kaga wannan imani ne ingantacce. To duk in har ya zama na a zuciyar mutum ba wannan itiqadin, ba ingantaccen imani, to la yanfa'uhu 'amalun, kowane irin aiki zai fa aikin nan ba zai amfane shi ba. Sai malai ma zai kawo aya, saboda ka san ba fadin sa bane fadin Allah ne. Yace qala subhana qala 'azza wa jalla, Allah mai girma da buwaya da kansa yace, wa man yakfur bil imani faqad habiba 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, wanda wa man yakfur bil iman, duk wanda ya kafirce ma imani haqiqa aikin sa ya rushe, kuma a ranar lahira yana cikin asararrun mutane. Allah ka tsare mu. Sai yace wa idha kana 'inda al insani imani, haka nan idan aka ya kasance a tare da mutum an samu yana da imani, walakinnahu laysa ya'malu shay'an, amma fa bai aikin komai, wanda musulunci ya dora mishi, shi ne nan sunan musulmi, ba zai sallah ba, ba zai azumi ba in ramadan ta zo, yana dukiya ba zai bada zakka ba, ba kuma zai je aikin haji ba, la ilaha illallah ya fade ta amma bai ma san me take takunsa ba, me take ana shi, me take sa shi ba, abin da ya shafe shi. Kun san akwai irin waɗannan da yawa ko, ana sa ko in ce ana samu da yawa ko ba yawa ban sani ba, tunda ban san gaibu ba, amma dai ana samu, tunda kana cin karo da wasu suna aikata kuma suna gaya maka. Na san wanda kwata-kwata shi bai ma sallah a rayuwar shi, ni sallah, kuma sunan shi suna ne mai kyau, daga cikin ma sunayen da Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya fi son sunayen a doron ƙasa. Shi yasa Allah ta'ala shi kadai nake da al-asma'ul husna, mu muna da asma, muna da sunaye, amma ba lallai zama al-husna ba, saboda shi Allah ta'ala duk sunansa ya dace da siffarsa, aikinsa ya dace da sunansa, amma haka ya samu dan adam da suna mara kyau da aiki mai kyau, ko kuma da suna mai kyau amma aiki mara kyau. To in aka samu mutum musulmi gashi ya yi imani a zuci yana jin ya yarda, amma fa duk abin da Allah ya ce a yi ba zai yi ba, walaysa indahu ayyu amalin, a tare da shi ba wani aiki da yake yi na bautan Allah. Fahaza aidan laysa bin ahli al-islam, haka da wannan shi ma dai daga cikin waɗanda suke ma'abuta musulunci, irin musuluncin da Allah yake so musulmi ya zo masa da shi, kuma kun san duk wanda ya muta irin haka yana cikin hatsari, dan ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun. Malai ce dalili shine li anna ahli al-islam, domin duk ma'abuta musulunci Allah ka sa muna ciki, wal iman, da imani, humul ladina amanu, sune mutanen da zaka ga na farko dai sun yi imani, wa amilu salihati, sannan suna aiki tukuru dan su samu aljanna. An fahimta? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shine Allah ta'ala ce da shi inna fatahna laka fathan mubina ba, mun maka lalle, mun maka budi budi mabayyani. Allah ta'ala ya ce mun maka haka ne li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik, in ma a ranka kana jin kaikayin ka, mun ko ka taba mun laifi ne Allah, to mun gafarta laifi na baya. Wa ma ta'akhkhara, kai a gaba ma in kana so kai laifin garanti kai kai an yafe ma. In ka ji Allah ta'ala ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan akan wani mutum, kamar yadda ya faɗa akan Usman bin Affan radiyallahu anhu, yace daga yau sayyidina Usman ya aikata duk abin da ya ga dama, ku sani Allah ya gafarta mai. In ka ji Allah ya faɗi wannan akan mutum, to ya riga sai ya bashi tsarkin zuciyar da ba zai mata saba sha'awar saban bane ballantana yayi. ina fata mun fahimci wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan yabo daga Allah, amma tare da haka sai gashi yana sallan dare har kafar shi na kumbura, kamar yadda ya zo a hadisin na Aisha ko ummuna Hafsa radiyallahu anha. Har na Aisha ta tausaya mishi tace, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kafafuwa na kumbura, ido na kuka. Abbas ko Abdullahi bin Abbas yake cewa ya rinka kuka, ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na kuka a sallan dare, sai da hawaye shi ya jika gemunsa, sai da gemunsa ya jika har ya jika shinyansa ko kirjinsa da hawaye. Tace ka dan sausauta mu kanka mana, ba kai ne Allah ya ce maka inna fatahna laka fathan mubina? Yace wallahi ne. Tace to ka dan manzo Allah a daidaita lamari, kaga shekaru sun kai fa a rinka duba siga da hawan shine da tafi ko shine sai kaga stress din nan fa sai a hankali a dan rinka zuwa murtala square jiwa ma ya gudu mun daina zuwa mu yanzu ko tsoro yake ka tsuntsunce mu uku. To haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, shin bana kasance bawa mai gode ma Allah ba? Godiya ne kafa ke kumbura. Kai wallahi ummuna Hafsa sai da tace ita ta ga kafan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsage saboda sallan da kafan sa, sai da ta faso na sallan da mu ko fuskar mu irin idan mu irin fuskar mu duk oriflame ma muke shafa wakila a gani kowa sumun sumun. To idan har Annabi zai aiki Sayyidina Abu Bakar shi fa a rana ɗaya aka yi masa alƙawarin aljanna so takwas ba so takwas, sanda za a yi mai bisharan ta takwas din ma cewa aka yi akwai wanda za su shiga aljanna ba yake za su shiga ta kofan kaza ta kofan kaza ta kofan kaza, ya daga hannu ya Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za a iya samun mutum daya wanda zai iya aikin da zai shiga duk ta kofofin nan a kira shi na aljanna? Sai ce Allah ya sanar da ni kai din nan kana cikin su. Fa ma ku ji abun ban mamaki da ban sha'awa. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, aiki aka da za a yi da shi a matsayin shi na khalifatu rasulillah, kun san duk duniya shi kadai ke da wannan suna. Duk wani wanda ya mulki a baya shugabanci a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a ce da shi amirul mu'minin. Hatta sayyidina Umar amirul mu'minin ne, shi kadai sayyidina Abubakar ne yake khalifatu rasulillah, khalifan yanda ake jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah kai tsaye a ce Muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. To sayyidina Abubakar ne kadai ke da matsayin khalifatu rasulillahi. Sahabbai suka ce mai duk fa duniya ba mai matsayin nan sai kai. Alƙawarin aljanna so takwas. Ya Abubakar, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ce mishi, "Ah, yau ka ziyarci mara lafiya ne?" Ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, "Wane ne bai da lafiya?" Sai na duba shi, ce mala'ika ya zo ya ce an ce ga maka dan aljanna. Suka da an jima, yace da shi, "Ah, yau kai jana'iza ne?" Ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, "Ai da wane ya rasu da ni akai sallah?" Yace mala'ika ya sake dawo ce a gaya maka kai dan aljanna. Suka da an jima, yace da shi, "Ah, yau kai sadaka ne?" Yace manzo Allah, "Ba yawa abu kaza ne." Yace an sake aiko an ce ga maka kai dan aljanna. Wane ne na hudu mun faɗi janaza ko da binta yau azumi? Suka ya ce da shi, "Azumi kake ne?" Yace ana dan taba ta dawui ne. Yace an aiko ni an ce in gaya maka kai dan aljanna. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama faɗa mishi na ƙarshen, sai ya ce to Allah ya ce in sanar da al'umma ta ba wani mutum daya wanda zai dace da waɗannan abubuwa guda hudu a rana ɗaya face sai Allah ya bashi aljanna. Kowane ne shi har a tashi alkiyama. Yau wani ya rasu ai sallah da kai a raka shi da kai, yanzu fa mu akwai mutum dan ka ga mai rasuwa sai ya zage ka. Wallahi muna yara a Zaria na san dattijan da dama yana dingina sanda, in za ka ga mai mutuwa sai dai ka je bakin zauri ka ce, "Baba, an ce a ga maka Allah ya mawa nan," sai ka danna da gudu, dan wallahi sai kaga itacen shi wallahi jifa yake da sanda. Kai za ka ga mai mutuwa ma taro ake a ga wani irin jifa zai bai san ji. Haka dan adam yake, ba laifin shi bane. An fahimci wannan? To mutum ya bi ya sallata ya bi ya zamto a ranar yana azumi, ya hada ziyarci mara lafiya, kuma ya sadaka, abu hudu kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mastama'na fi imri'in, ba wani mutum daya da zai hada waɗannan ayyukan ya dace ya yi su a rana daya, ba yau yayi gobe ya daya jibe a rana daya. Yace illa dakhala aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face Allah ya ce sai mutum ya shiga aljanna. Ya Allah ka ba mu aljanna. To ku zo mu je. su mata in sun samu sallah shikenan, su mata ba sa raka janaza amma suna yin sallan gawa. An fahimci maganar, suna yin sallan gawa nau'i biyu. Daya, ana iya shigar musu da gawan ko kafin a fitar da ita su zo su yi masa sallah, shi ma kuma ba sallah mai liman za su yi ba. Ai sun sai kaifiyan da yanda ake sallan, farko suratul Fatiha, na biyu salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, salatin Ibrahimiyya, na uku roƙa ma mamaci gafara. Daga nan in sun sallama kabbara ta hudu yayi, in sun ƙara da roƙan ma wasu mamata gafara shi ma yayi kamar yanda wasu malaman suke faɗi. So in za su iya wannan a ce an ba su minti 15 ko 20 su gama za a fita kafin ma za su gama kinti, za su iya yin nan shikenan. Sannan za a iya ai sallah maza na gaba su suna baya da tazara a tsakani, idan har zai zamto babu cakuɗeɗe ne ko zai haifar da fitina. An fahimci wannan, duk wanda aka yi ba matsala ba ne, amma raka gawa makabarta shi ne wanda ba za su yi ba, sai dai suna iya ziyartar makabarta lokaci bayan lokaci, amma kar su mai da shi ɗabi'ansu. Shi ne abinda musulunci ya hana, wallahu a'lam. Na amsa maka ko? To kaka ƙara tsayi da ni sai in an tsaya. Malam ce amrani mutalazimani, imani da aiki na ƙwarai wasu abubuwa ne, al'amura ne guda biyu. Mutalazimani, wanda a koyaushe suna tare da juna, shi ne ma'anar mutalazimani, ba sa rabuwa ko da yaushe. In dai ana so a tsira to sai an haɗa imani da aiki. Imanin wa amalin, kun gani ko? Ya ce imani ne da aiki. Iƙirarun, shi imani wani tabbatarwa ne na zuci. Tanzawi alaihin ƙulub, wanda zukata suke ƙunshe da shi. Duk zukatanmu yanzu ba wanda ya samu suke zuciyar wani sai Allah. To ana so ka zuciyarka ta ƙunshe abinda Allah ya ce a ƙunce ɗin nan, wanda muka faɗa wancan hadisi ɗin, wanda sakamakon kimtsa wannan imanin a zuciyarka ne yusmiru a'malan, sai wannan abinda ka ƙunsa ka ƙunshe a zuciyarka yusmiru a'malan, sai ya haifar da ayyuka, waɗanda waɗannan ayyukan tazharu alal jawari, su za a rinka gani a gaban mutum. Da aka ga wani da an ce juma'a ne tun 8 da rabi ya tafi masallaci, wani tara wani kaza, inda bai dada abin da ke wurin Allah ba zai je wannan dogon jiran ba. Kun fahimci magana? Wani shi kuma za ka ga in ya zo minti uku liman bai zo sai ce ko ba ku rubuta lokacin liman ba ne, amma ban ya je gidan mai za ce an fa ƙara farashi lita yanzu 1,300 ne da 70 ne ma nan gidan ba da 50 ɗin ba, sai ce Abuja za ni ba zan jira. A ce ba a fa sauke ba bambancin naira 5 ɗin nan litan mai, sai wani ya kwana a layi ya ce ai zan yi lodi ne daga Katsina zuwa kaza zuwa kaza, da haka yana son gidan mai mai sauki, sai je kafa mota kuma ya kwana a wurin, amma illi mai ƙara minti uku biyu a ba, to shi ke har sai a iya samun liman suna saboda wannan. Duk da ba muna kira zuwa ga limamai su rinka tsawaita sallah ba ne, ba shi daga cikin sunna tsawaita sallah da zai rinka cutar da mamu. Ina fata mun gane, amma dai ina kira ne zuwa ga mazanto masu tarbiyya, Allah ya taimake mu. Malam ya ce to wannan ƙudurin da mutum zai yi a zuci da zai haifar masa da ayyuka na gabbai, mun fahimce shi ne kama ƙala sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala, shine ku saurara, ku ba da hankalin kuri ɗaya. In Balarabe ce ala, to haka yake nufi attention kenan ko? Kowa ya natse ka hankalinsa gu ɗaya. Wa inna, ga harkun littauke, kuma tabbas ko shakka ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na yi, ku kiyaye don kar abin ya sukuce muku. Fil jasadi, a cikin jikin duk wani mutum, mudghatan, akwai wata gudan tsoka. Idan aka ce mudgha, tsoka ce wadda kamar yadda ake yankan naman miyan tsoka, naman miya wanda za a iya sa shi a baki a taune, shi ne Balarabe ke ce mudgha, naman da bai wuce a taune shi a baki ba. Ya ce akwai wata tsoka, idan salahat, idan ta gyaru ce kyau, salahal jasadu kulluhu, dukkan jiki zai yi kyau, Allah ka ta mu dace. Wa idan fasadat, idan ko ta lalace, fasadal jasadu kulluhu, dukkan jiki ya lalace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ala, ku sake bani hankalin ku saboda wannan tsoka tana da wuyan sha'ani. Wa hiya alqalbu, ita ce zuciya. Kuma zaka fahimci haka, zaka ƙara imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga yadda alqur'ani ya taho da maganar zuciya. Idan Allah ya kashi yabon muminai a wani wurin, ba bai yabon komai nasu sai zukatansu. alladhina amanu wa tatma'innu mene qulubuhum bi dhikrillah, da Allah jinjina imanin mu'mine ce kuma zukatansu na nutsuwa da ambatan Allah, bai ce kawunansu ba, bai ce kafafuwansu ba, bai ce danginsu ba, bai ce kudadansu ba, bai ce kabilansu ba, bai ce kazanansu ba, sai ce zukata. Bayan haka fa an fahimta, sai Allah ta'ala ya kara cewa ala nima ku saurare ni Allah bi dhikrillah tatma'innu mene alqulub, ya sake gada maganan zuciya akan mu'mine. Haka nan wanda suka bace zai musu azaba, ya faɗi dalilin sai ya zargi zukatansu, ya ce fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah ya ce makantan ido ba makanta bane, makantan zuciya ita ce makanta, ita ce makantan da ke jama mutum matsala, saboda shi makantan ido jarabawa ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa hadisi ingantacce ƙarara cewa Allah ta'ala ya ce duk wanda na jarabe shi da rashin gani yayi hakuri, to ina kunyar ran alkiyama ni Allah in haɗu da shi ba tare da neman sa gafara ba. Da haka Allah kar ka jarabe mu, amma wanda aka jarabe su Allah ka fasa hakuri ka sa su dace da wannan. Wani malami Abdulhamid Kishk dan kasar Misra, bakan da shi da malam Dilbaz duk ba su gani, wata rana yawo minbari yana wa'azi kawai ce kai na ma gode ma Allah da yi ni makaho a Misra. Aka ce subhanallah ya shek, me yasa? Ya ce saboda mata tsirara fi yanda nake ta janawa. Ya ce ban gani ba balle a tambaye ni. Kaga na shi ko akwai wani bidiyo malam Ibrahim ka nemo mana shi, akwai wa'azi a ciki. Wani yaro ne dan da yawa, Allah ya ma albarka, mu je zuwa wata rana kai zaka karanta littafin kai insha Allah. Wani yaro ne karami matashi ne, ina gaba da wuce shekara irin 12 ba, wani malami a Saudi yake tattaura da shi bidiyo ne, ya kamata ka duba mana bidiyon, ina ga za gano shi. Yaron yana haddan Qur'ani ko baya gani, malami yazo yana hira da shi, yake tambayan shi yace me yafi damun ka a rayuwa? Yace malami na da nake haddan Qur'ani a wurin shi yana da kaushin hali, bai da tausayi. Yace in na tashi zan je wurin shi koyo karatu, mahaifina na jin tsoron kada in fita in bige da wani abu ko in fada ma mota ko wani abu, amma saboda ina son Qur'ani nakan je wurin shi. Yace amma sai ya ajiye ni ya ci kula ni, ko in ya kara min zan iya haddace ayoyi da yawa sai ya kara min dan kadan ya bar ni. Yace in ya tsawaita min lokacin abin da yafi bakanta min rai, in na dawo gida lokacin da nake yin game na wasa ya kure, shikenan sai in rasa yin wasa na ranar, shine bakin cike shi da yake yaro ne. Sai malam ya ce mishi an ce mun kuma kai champion ne, ya dan kwantar mai da hankali. To sai wata magana da ta girgiza kowa, sai da malamin sai da ta tashi kuka shi kanshi. Ya ce mishi ni ba na roƙon Allah ya dawo min da gani na a duniya. Sai malam ya ce me kace? Ya ce ba na roƙon Allah ya dawo min da gani na. Ya ce me yasa? Ya ce saboda ina so na je gaban Allah ya mun uzuri, ya tausaya min, ya san bai ban gani ba, dan haka ya mun gafara. Kaga wannan ba karamin abu ba ne. Ko Allah ta'ala ya taimake mu. To mu shiga nan kaɗan, na ga muna da lokaci minti 20 ko sha nawa. Samaratul ilmi salih wa atharuhu, babi na biyu a littafin nan zai magana akan samara. In an ce samara shine ya samo asali daga kaman a shuka itaciya ta yi ƴaƴa kuma ƴaƴan su kyau su daɗi, kaman mangwaro a ce ya nuna kuma irin in an sha yana kai yanda ya kamata. To shine amma ana yana nufin kyakkyawan sakamako, kyakkyawan sakamakon da aiki na ƙwarai ke haifar ma bawa, sannan wa atharuhu da kuma gurbinsa. Saboda duk duniya ba abinda za mutum zai mutu bai mutu ba, ya ci gaba da amfana da shi sai aiki na ƙwarai, kamar yadda za mu ji a ciki. Malai ce wal amalu salihu, dan ku sani ƴan uwa, aiki na ƙwarai simaruhu, kyakkyawan sakamakonsa da ake samu mai yawa, wa atharuhu da kyakkyawan gurbi da yake bari alal abdi ga bawa, fi duniyahu tun anan duniya, wa ukhrahu da lahiransa, kasiratun jiddan, suna da yawan gaske. Kun fahimta? Suna da yawa. Zan yi misali da wani abu daya da babanmu marigaya Alshawlogi wa Allah ya ji kansa da rahama. Lokacin da muke buɗe makaranta da Malam Ibrahim, duk tare muka yi faɗi tashin buɗe makaranta, muka je quality assurance ne ko ko ministry ne, za a gaya mana wani screening mai azaban gaske mala. Da aka shiga da files dinmu, sai Allah ya sa files din makarantar Malam Ibrahim ne a sama, sai suka ga shehu Jiwa Academy. sai suka ce waye mai faɗin nan ya shigo, suna shigo kuma sai suka ga kama daraktan wurin da kansa ya miƙe dauki faɗin ya kai aka yi tani, sai da aka gama mana komai sannan ya kira ya ce ka ji abinda na zama a yau sanadiyar mahaifinku na zama. Kai ka san shi kafin lokaci, ko yanzu ban jin kafin sunan shi, ko yanzu sunan shi ba Allah ya tana ba. To amma me ya janyo shekara 20-30 baya shi wanda ya aikin bai san za a amfana da shi a wannan lokacin ba. To shi yasa ake so kai aiki mai kyau a ban kasa, kuma in kai aiki mai kyau din ta inda Allah zai taho maka, abinda ma kake tsoro wanda yasa ba za ka yi aiki mai kyau din ba, ba zai iya samar maka abinda aiki mai kyau din zai samar ba. Mu koma cikin Qur'ani a takaice ku ji abinda nake nufi. Suratul Kafi, kissa Annabi Musa da Khidir. Wannan yaran waɗanda Annabi Musa suka gyara musu katanga, kun tuna kissan ko? Lokacin da za su gyara Annabi Musa sai dai ce ma Khidir, ya mutanen da basu ba mu masauki ba, basu ba mu abinci ba, kuma katangar su zai fa'i, mana a fata kowa ya rasa. To hell with them kenan. Ya kuma musu munana mana mu mu gyara musu katanga. Da Allah Ta'ala ya tashi ba da amsan dalilin da yasa ya ce a gyara katangan, sai ce da su wa ammal jidal, kun ga wannan katanga da ku annabawa ba fa shugaban kasa ba fa, ba minista ba, annabi aka sa ya gyara katanga malam, annabi ba, ba annabi ba cikin ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala ya ce dalilin da yasa nace ku gyara katangan nan, fa ammal jidal li gulamaini, katangan na wasu yara ne guda biyu yatimai ne kuma dukkansu marayu ne, kuma abinda ya sa ni Allah na amsana barakallahu fi kyauta ya kawo mu yace wannan katangan dalilin da ya sa nace a gyara shi, kana abuhum wa kana abuhuma saliha, mahaifinsu ne mutumin kirki, mahaifinsu ne mutumin kwarai. Kaga shi mahaifinsu ne yake aikin kwarin, yarda Allah kadai yake nema, bai ma tsammanin hakan zai faru ba. To haka yake faruwa akan duk wani mutum mace ko namiji. Allah ya taimake mu. Mu ji me malam yace. Yace wal ya'lamul mar, kuma kowane mutum ya sani, kalman almar'u ya kunshi mace da namiji. In kuka ji kalman almar'u tana nufin mace da namiji duk tana aiki akan su. To duk wani mutum mace ko namiji inda ya musulmi ne ya sani, anna hadhihi dunya, lalle wannan duniyan da muke ciki, bima fiha, da duk abin da ke cikin ta, min muta'in, na jin daɗi, wa ma fiha, da sauran abubuwan da ke ciki, min anwa'il manafi'i, na dukkan nau'ukan abubuwan amfani wanda duk mun san su, wa ma fiha, hakanan da abin da ke cikin ta kadhalika, har wa yau, min naslin, na tsatso, mutum ya bar tsatso ko ya bar zuriya ko ya bar dabbobi, ana kirga dabbobi a matsayin dukiya ga Larabawa ko, wa ma fiha min tijaratin, haka na abin da ke cikin duniya na kasuwanci nau'i daban-daban, lan yadkhula ma'al insani idha ghadar, ga inda duk karatun ya kare, lan yadkhula, ba za a taba shigar da mutum tare da waɗannan nau'in ni'iman da komai ba, indai mutum ya riga rayuwa ta kare, idha ghadara, idan ya bar hadhihi alhaya, wannan rayuwa ba ka taba gani an kai mutum, hatta rigar da za a kai mutum kabari da shi ita ce mafi arhan suturan da yake sawa a duniya, dan har yau ana ba da sadakanta a masallaci. Haka ne ko ba haka bane? To duk wanda ya bar duniya ba zai tafi da waɗancan kayan ba. Idan ya zamana ya bar duniyan nan, wa udrija, udrija shine udkhila, kuma aka shigar da shi fil qabr, cikin kabari, min zalika shay'un, ba abin da zai tafi da shi ko mun kankantar sa a cikin abin da ya tara a duniya. Bal mala ce kai bar wannan maganan, ba ma wannan ba, lan yadkhula ma'al insani fi qabrihi, babu wani abin da zai taba shiga da mutum tare da shi a kabarinsa, illa amaluhu, sai dai aikinsa, salihan kana aw sayyi'a, aikin nan mai kyau ne ko mara kyau ne. Wa qad ja'a fi sahihaini, domin hakika hadisi ya zo a cikin sahih al-Bukhari da Muslim, a sahihaini da hadisin da ya zo a cikin su, to ayan Qur'ani ne kadai fi shi inganci a shari'ar musulunci. Ya zo a cikin waɗannan ingantattun littafai guda biyu, min hadithi Anas bin Malik, daga hadithin Anas dan Malik radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ƙala, wannan sahabi ya ce, ƙala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, ya ce, yatba'ul mayyitu thalathatun, abubuwa uku suke bin duk mutumin da ya mutu zuwa kabarinsa, duk wanda ya mutu abu uku ke masa rakiya zuwa makwancinsa, fayarji'u ithnani, sai guda biyu su dawo, wa yabqa ma'ahu wahidun, sai guda ɗaya ci gaba da wanzuwa tare da shi, shi wannan bai dawowa har aljanna ko ɗayan gidan duk tare da su. Sai ya ce ga su a sarari don ku gane karatun, kar ku je ku yi kuskure. Na farko yatba'uhu ahluhu, iyalansa za su bi shi, ko ba dangin shi ciki, duk wanda ya zama ahalinka domin dan kai ya zo. An fahimci wannan? Wa maluhu, hakanan dukiyansa, musamman in sunna za a yi gaske ko kai wasiya ka ce a dukiyarka za a yi maka likafani, yana da gaske abin da ake so mutum a yi masa da shi. Wa amaluhu, to sai kuma ayyuka. Fa yarji'u ahluhu, biyun da za su dawo din nan na farko su ne iyalansa. Wa maluhu, hakanan dukiya za ta dawo. Za ka ga an cire zani an naɗe a ce a miƙa wannan a mai da shi gida, ya kuma zama na magada, za a zo a kirga da shi. Wa yabqa amaluhu, sai aikinsa ne zai ci gaba da zama tare da shi, zai wanzu a tare da shi. To sai mala ya ce wa ma'ana yabqa amaluhu, abinda ake nufi da aikinsa zai wanzu, ai abin nufi shi ne yadkhula ma'ahu fi qabrihi, zai shiga tare da shi a cikin kabarinsa. Za ka taɓa samun wanda ba aikinka ba ya zauna da kai? Babu. Dukiya ba za ta zauna ba, saboda ya ma zama almubazzaranci, shari'a ma ba ta yadda ba, ko mutane sun yadda shari'a ba ta yadda ba. Hakanan ya'ya da sauransu. Shi yasa a nan akwai daga cikin magabaci Hatim al-Assam, ɗalibi ne ga Shaqiq al-Balkhi, dukkaninsu suna cikin magabata da aka san su da gudun duniya. Ɗayan malamin ke tambayan ɗalibin, shi Hatim al-Assam ke Shaqiq al-Balkhi ke tambayan Hatim al-Assam, ya ce da shi ka zauna da ni, wata ruwan ta ce kusan shekara 30, wata ruwan ta ce shekara 8, wata ta ce 80. Ya ce me ka koya a duniya? Ya ce abubuwa 8. Ya ce subhanallah, rayuwa duk ta kare zamanka da ni, ba abin da ka koya sai abu 8. Ya ce faɗe su na ji su. Sai ya ji wasu darussa ne wanda sun fi dubu. Na farkon sai ya ce nazartu ilan nas, nayi dubi nayi hankaltu game da yanda mutane ke rayuwa. Fa idza kullu shakhsin, sai daga a rayuwa duk wani mutum lahu mahbub, yana da abin da yake so, yana da wani wanda yake so. Walakin idza wasala ila alqabr, sai dai duk randa aka ce wanda yake so din nan yau gashi ya rufe kasan kabari, an ce Allah ya ji kansa, to farakahu mahbubu, sai in ga wanda yake son da ya rabu da shi, shikenan. Zai kawo wani ibara a nan gaba ko hadisi da za ku ji duk zai bayanin wannan, zai gaskata zai nuna maganar sa ya dace da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. To abin da yasa na kawo wannan shine, sai yace fa ja'altu mahbubi hasadati, sai na sa duk duniya ba abinda na fi so wanda ban yadda mai rikici balle mu bata da shi, shine kyawawan ayyuka ne. Su kan waɗannan ko safani ban so mu yi da su. Me yasa yace li yakuna ma'iya fil qabr, saboda su kasance tare da ni a ran da zan kwanta a kabari na. To kun ga abin da ya kawo. To sai malam bayan ya kawo wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yace amma waladul insani, kaga da da mutun ya haifa, fala yadkhula ma'ahu fi qabrihi, ba zai shiga tare da shi a kabarinsa ba. Walau kana yuhibbu waliduhu, koda ko dan nan yana son mahaifinsa duk irin son da yake masa. Wa yukunnu lahu 'azimal mawadda, kuma yana jin tsananin soyayya a ransa na son mahaifin, duk da haka ba zai dai zauna da shi a kabari ba. Wa malul insan, hakanan dukiyar da Allah ya ba dan adam, mahma kasra, duk yanda dukiyar nan ta yawa ta taru, wata nawa, kuma tanawantu, a ce akwai filaye, akwai daloli, akwai riyal, akwai nerori, akwai gidaje, akwai man fetur, akwai kaza, akwai kaza, akwai investment, wuri kaza, wuri kaza. Lan yadkhula ma'al insani fi qabrihi, wallahi ba za su shiga kabari tare da mutum ba. Malike ba ni na faɗa ba. Walida ja'a fi hadithin akhar, wannan ne ya sa ma wani hadithin na daban bayan wancan da muka ji ya zo, wanda wannan hadithi rawahu al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi fi sha'b al-iman, cikin sha'b al-iman, min hadith abi huraira, wanda hadithi ne na Abdurrahman ibn Sakhr, shine suna Abu Huraira radiyallahu anhu, yace anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, dan Allah ya uwa mu ji hadithin nan mai makan mu fada da shi. Yace lallai manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yace masal ibn adam, misalin rayuwar dan adam, wa malihi, da alakansa da dukiyarsa, wa amalihi, da alakansa da aikinsa, masalu rajulin, misalin mutum ne, lahu salatu akhilla, yake da abokai guda uku, amma kun ga akwai asdiqa ko nan da ya faɗi khulla, kalman wannan hulla din irin kaunar da abokin bai mutuwa kawai irin abokin da duk abin da ke ranka zaka iya juye mai baka ko kaikayi a ranka ka san damuwar ka damuwar shi ne damuwar shi damuwar ka ne ka san ana samun irin wannan a rayuwa to ita ce hulla mutumin da zai iya sacrificing dan kai ka samu wanda ba zai cutar da kai ba baka jin shakka a game da shi to ita ce wannan ta ku wancan sadaka din karfi saboda wancan kana iya bata mishi rai gobe mai watsi da kai canza rai koyi abin nan amma shi wannan bai da zabi ban da ya zauna da kai shine fadin Allah ta'ala al akhillau yawma idin ba'dukum li ba'din adu illa al muttaqin kaga danka ji yanda danka yake komai yanda ka ji zafin wani abu game da shi ranka dai tana san shi haka iyayenka haka kazananka to yace misalin mutumin da ke da mutane uku ne waɗanda suke kudda kud suke tare qala lahu ahaduhum sai ɗaya daga cikin abokan nan nasa yace da shi ana ma'aka ma jumta hayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai ce da shi ni dai kan ina tare da kai amma fa da sharadi ma jumta hayyan matukan kana raye kenan ran da ka bar duniya fa mun rabu fa idza muttu amma idan na mutu falasta minni wala ana mink ba ni baka mutuwa na faruwa to ka sani mun rabu kai ba ni kai ba ni baka shine dai fasara falidhalika maluhu to wannan ita ce dukiyar mutum eh falidhalika maluhu me nake na'am to dai kuskure falidhalika maluhu kustuntiban harshe da haka wannan wanda yake cewa in kana rayu muna tare in ka rasu mun rabu ita ce dukiyar mutum haka ne ko sai sa ma ke raban gado ai kaga ta tabbata ba tashin ba sai an rabun ka qala al-akhar sai ɗayan abokin yace ana ma'aka ni kam ina tare da kai fa idza balagta ila qabrika amma fa dirran da ka isa zuwa ga kabarinka aka ce yau rai ya halinsa falasta minni ka sani ba ni walasta laka kai ba na bane ni ba naka ba mun rabu kenan fa zalika waladuhu wannan kam shine dan mutum in kana rayi danka ne jikinka ma yake ci jikinka yake sha kai ma kuma an kai wani mataki rauni ya fara zuwa shi din musamman Allah ya sa ne albarka ne to shi dai tsawainiya kuna nan dai tare haka ne ko to amma fa da an ce mutuwa ta faru to sai dai kaji ana Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa an bar baya mai kyau amma fa ba zai je gaba ba shi baya zai yi an fahimci wannan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala al-akhir sai abuki nan ku yace ana ma'aka ni kam ina tare da kai hayyan wa mayyita kana raye da bayan mutuwa yace fa zalika amaluhu wannan shine aikin mutum sai ya tsaya ana me yake nufi mutum ya je ya gyara aikin shi ko kada ya gyara ya rage nashi shine abin da hadisin ke nufi Allah ka sa ni aiki mai kyau malai yace wali hadha naqala ibn al-qayyim wannan ne ma ya sa ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa da rahama ya cirato fi rawdatil muhibbin a cikin littafin sa mai suna rawdatil muhibbin wannan littafin ka riga karanta shi da yawa saboda soyayyen da ke cikin sa sai yawa sai ta shagaltar da kai yace an ahadi al-hukama an ciro daga cikin wanda daga cikin masu hikima annahu su'ila an tambaye shi ku ji tambayar nan ayyul ashabi abarru wane ne daga cikin abokai ya fi nagarta da da'a wani aboki ya fi kowane aboki nagarta da burgewa da da'a qala sai ce al'amalu salih ni kan ban ga aboki nagari kaman aiki na kwarai ba Allahu akbar yace fal amalu salih domin shi aiki na kwarai fa sahibun wani irin aboki ne barun mai tsananin nagarta bi sahibihi ga abokinsa wani aboki ne wanda in dai yana nan to ba a jin kunya wanzur hadal bir yace kai suka ce malai ce kai dubi zuwa ga irin wannan nagarta fi ahlikal ahwal lokaci mafi wahala shine balarabe ke nufi da ahlikal ahwal lokaci mafi wahala kaza anan ne abota ta fi tsada ko na'am wa ashadduha kuma a yanayi wanda yake mafi tsanani wa azamuha mafi girma wanne ne ma'ana ka duba ka samu abokin da sanda zaka shiga lokaci mafi wahala lokaci mafi tsanani ka duba ka ga abokin nan kuma lokaci mafi girma indama menene yudrajuko a yayin da za a shigar da mutum al-yudrajul insan za a shigar da mutum sai kabrihi a kabarinsa da aka kai tanajin abokin da sanda za ku shiga to abokin nan na kirki ne malai ce wannan fatil musnad al-imam ahmad ko haka nan an ciro a cikin musnad din Imam Ahmad an al-Bara bin Azib wancan shine hadisin da dazu nake muku ishara gare shi hadisin al-Bara ibn Azib sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare da a gare shi hadisin yana da tsayi kwarai da gaske shine yake fi siyaqin tawil a wani siyaqi na hadisin yanda hadisin ya zo a jere jerantawa mai tsayi wafihi wanda a cikin hadisin a ƙarshe ƙarshen sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa yatihi rajulun mutumin da ya rasu aka sa shi a kabari kuma yayi aiki na kwarai wani mutum zai zo mishi hasanul wajhi fuskansa mai kyau hasanul siyab tufafinsa mai kyau tayyibur rih jikinsa ma na ƙanshin turare Allah ka samu dace fa yaqulu sai ya faɗa ma wannan mumini da aka ɗauki ransa abushir billahi yasurruk Allahu akbar muna gaya maka magana mai faranta rai ai shine albishirin kan ji bawushe ko abushir muna faɗa ma magana mai faranta rai billahi yasurruk da abinda zai faranta maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ranan da kan ka shigo kabari kake jin dadi ranan da Allah ya ma alƙawarin in ka bi shi zai maka kenan dama yana ta cikin suratul zumar ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا حزوا كشان ايه wannan ranan da Allah ce za mu hadu zan ma rahama ce to zaka gane alƙawarin Allah ba ƙarya bane yau ne ranan jin dadin ka ba ga duniya tun suna kuka ba kai kan kwantar da hankalinka ka zo inda ba a tsoro ka zo mafarin hutu fayaqulu lahu sai shi wannan wanda yake kabarin sai ce da shi man anta to kai ku wane ne kai fa wajhuka domin fuskanka alwajhu yaji'u bil khairi irin fuskan mutanen da ke zuwa da alkhairi dan shi mumini da ka ga shi ma ka san ba mugu bane akwai haske na imani da Allah kan sa a fuskokin mumine yace to ga fuskanka musamman mutun na sallar dare yace ga fuskanka fuskan mutun ne wanda ya zo da alkhairi fa yaqulu sai yace da shi ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai to a ƙarshen hadisin can ƙarshen sa abinda dan aljanna zai faɗa a kabarin sa shine rabbi aqimis sa'a ya ubangiji dan girman ikonka a tashi kiyama yanzu a fito Allah duk mu'minin da ke kabari yanzu ya kosa shi yasa ma Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi nim bi khairin kwanta kai bacci cikin alkhairi dan yana farke zai cewa wai har yanzu ba a tashin ba tamam bacci yake yi wata ruwayan ta ce za kai bacci irin baccin da ango ke yi a ɗakin amaryarsa da ran farko ka san jaki da ka saba kwanciya ka zura wando a cikin wando mala ko na maganin sauro babu wallahi mutum na zufa ya zura riga ka kalli fulan shi ka ga riga wando da riga ne ba da suwaita a cikin riga nan gefen yayi brown can yayi baki nan mai ko can yawon bacci la ilaha illallah inna hadha la huwa al-bala'ul mubin to ran farko ko kila kankata ki har an saki turare mala wallahi ga towel an hangin maga ga kaza kanci na kana farka sai ka juya aljanna ai na kake ne zaka ji farin ciki yana daga cikin ranakun da ba a manta su ka ji an ce abincin ka yayi ba a gama ce maka baka zo da wuri ba yara sun cinye wallahi da kudin ka ma a ce ba waran ba waran ka san an jira ba mutane da wara da indomie yanzu ba da da indomie na kowa ki amfanta amma yanzu kowa ma an ci shi da yaki sai dai kawai ka ya ganye kai da sarkawan kana da diabetes amma dai Allah ya tsare wai so nake da refreshing din ku kafin mu rufe to shine a ƙarshe yan uwa don lokaci ya nuna min yayi mallam yace to ya hakuri in kai shi dan nan ne daidai ga wanda ya kanta tsaya mallam yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace idza wudi'atil janaza idan aka sanya mamaci a cikin a lesu ake ce mai makaranta ai idza wudiya ala na'ashihi shine ma'anan wannan kun duba hadisi za ku haka malaman hadisi suka fassara shi musamman adrar saniya sun ka wannan idza wudiatul janaza idan ka sanya mamaci a cikin makaranta fa ihtamala harrijal maza suka yi sama da mutum suka caba ala anaqihim akan kafadin su Allahu akbar fa in kana salihah idan wannan mamacin mutumin kirki ne qalat to ga wannan da kanta za ta rinka cewa qaddimuni ku gaggauta ku kai ni ku gabatar da ni ku kai ni wa in kanat ghayru saliha idan ko mutum ba aikin kwarai yayi ba qalat haka zai rinka fadi yana cewa ya wailaha ta shiga ina ya bananta ya girman shiga ukunta aina yadhhabuna biha ina la suje da ita Allah kai mana tsari dan tsarkin sunayenka Allah ka tabbatar da mu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wannan kai kuskure Allah subhanahu wataala ya tai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh